أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرياض babin da ke bayanin al'ummar musulmi da haƙƙoƙinsa da kuma tausaya masa za mu tashi wa Aisha ta radiyallahu anha qalat in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yad'u al'amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an ya'mala bihi an-nas fa yufrada alaihim muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi وعن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة الله يجدئتها قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مذات ما يكفن تي ليدع العمل يكن برأيك وتكمن تبيع أنساني يكن يني أن أيك كما تي يبش وهو يحب الحال ينا صن ييوانا أيك أما ينا بل إنساني خشيك عني al'ummarsa sai ya dina idan zai ci gaba da yake da za a ce to aikin ya wajaba kuma idan aka ce wajibi ne abuwa na nafila nafila nan duk aka wajabta musulmi to akwai takura a ciki addini musulunci kuma babu matsawa babu takura kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana so mana sauki ne ba zai jefa mu a cikin kunci ba hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim manzala ta sama wata ran ya fito da sahabbansa suka yi jam'in sallan tarawih da aka yi sallan tarawih jam'i washe gari aka ji labari sai aka ƙara cika masa fito yi sallah da su washe gari ya sake fitowa masallaci ya cika an ji labarin ana sallan tarawih jam'i a cikin ramadan wa rana ta hudu aka zo aka cika masallaci ko ina an ji labarin manzala sama yana fitowa a yi sallan tarawih jam'i to sai wannan ranar sai bai fita ba aka yi tajira aka yi tajira manzala ta sama sallan asuba sai ce amma ba'du fa innahu lan yaqfas alayya makanukum walakinni khashitu an tufrada alaykum fatajazu anha manzala sama yake to fa ba wai ban san haduwanku ba ne na san cewa kun haɗu a masallaci kuma kun zo neman jam'i na sallan tarawih ko ba saboda tsoron kar a wajabta muku sallan tarawih a ƙarshe ku je ku gajiya ku kasa sai sa ta yake fitowa ana kowa je a gidansa saboda lokacin wahayi na sauka kada a saukar da wahayi a ce to yanzu ramadan baya ka yi sallan isha wajibi ne kuma ka yi nafila raka'a goma sha ɗaya bayan sallan isha dole ka yi ta kuma a jam'i manzon sama da ya ji tsoron wannan sai bai fito ba shikenan daga nan sai aka daina yin ta jam'i amma bayan sayyidina umar bai bayan manzon sama ya bar duniya sayyidina abubakar ya bar duniya a zamanin sayyidina umar sai ya ga to illan da ta sa ko dalilin da ya sa manzon sama ya daina zuwa tsoron kar a wajabta da zuwa ne illan ta gushe saboda wahayi ya gama karewa manzon sama ya bar duniya duka ba wahayi da zai sauka ya ce sallan tarawih wajibi ne inda an je zai ce an masa wahayi an wajabta sallan tarawih sai mu ce ya fita daga musulunci gaba daya don yayi da'awan amnata kuma babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai sayyidina Umar ya hada mutane yace a zo a haɗu maimakon wancan yanayin nasa wancan yanayin nasa a zo a haɗu a limami guda ɗaya sai haɗa so da limami ɗaya Ubay bin Ka'ab shi ke ne musulmanci da ya zo ya fito ya ga yadda suka yi limancin to sai ya ce ni'imatul bidi'atu hadhihi wallati tanamuna anha afdal ma dalla da wannan abu da kuke yi wanda da an daina yinsa shi ne ma'anar bidi'a amma wanda zaka tashi kai bacci daga baya ka tashi kai tafi ita ce sallan tahajjud. Sallan tahajjud kuma tafi tarawih. Wanda zaka tashi cikin dare mutane na bacci ka tashi kai ta tafi falala akan wacce ake bayan sallan isha. Amma ita ma sunna ce manzala ta sama ya sunnanta. Kaga da ya fara kuma sai ya bari daga baya ka ci gaba da shi. Yasa da mutum zai ce maka akwai bid'a mai kyau. Kace wacce? Ki ce maka ga sallan tarawih. Ina mariya amma ce abu ne ai dai amma ce wanda babu shi sallan tarawih ko maza sama jami ke ji tsoron kar a wajen sa sai na Umar da yazo dan ta gudu in ko duk wata bidiya ta mu manzalar sa kuma yayi ta sahabbai kuma kuma sunna sallabi sai ayi kuma sahabban sai a farwa ga azumi mai zarkewa shine wi yau kai azumi ma kwanda magariba kai bude baki sai ka ki da asuba kai sahuru nan ma ka ki har ka wuce da azumin gobe kai kwana daya ko kwana biyu ko kwana uku mana kai azumin yau baka ci komai da dare ba babu da baki ba abin abinci da dare babu sahuru sai ka zarce kuma da azumin gobe manzon sa ya hana su saboda me saboda tausaya musu akwai wahala inda za a ce to naini din ma ya aka kare sannan tana kuma a ce za ka kwana baka ci abinci baka sake wuni kuma baka ci abinci ba manzon sa ya ce to kada sahabbansa su yi ya hana al'ummansa yin irin wannan azumi din to yace yasa ce rahmatan lahum Aisha tace don tausaya wa al'ummansa ne ba wai don ba yana ba wai don ba a so musu lada bane a tausayi ne sa kace kai aiki gurgudu wanda zaka iya faqalu sai suka ce innaka tuwasil suka ce ya rasulullah ai kana zarkewan azumi shi manzon sama kuma yana har yayi na kwana uku ma yayi azumi daidare ba zai ci wa ba zai sha ba har gari ya waye ci gaba da azumi gobe ma ba zai ci wa ba zai sha ba har gari ya waye ci gaba da azumi kwana uku a jere yana azumi kuma bai yi sahur ba bai yi buɗe baki ba bai ci komai da daidare ba manzon sama yana yi sai suka ce ya rasulullah ka hana mu kuma alhalin kai kana yi shine ma'ana wannan magana innaka tuwasi kai fa kana yi ba mu ma ga mu yi ala sai ce inni lastu ka hayatikum ani ba irin ku bane ina da bambanci ne inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqini ni kan fana kan kasance ubangiji ta Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni asalin ubitu ina kwana amma nan ba kwanan ake ba don da bata da fara da kana da abaha da asbaha da amsa dukkanin su an suna zuwa da ma'anan ya kasance kawai ya kasance kare cewa kowanne su da fassaran sa kuma da zalla so da haka ni fa nakan kasance ban ci ba ban sha ba amma Allah ya ciyar da ni kuma ya shayar da ni kaga ba daidai nake da ko ba yanzu kai kawai baka ci abinci ba zaka ji yunwa manzalar sa suwa ko sai wani bai ci ba kuma bai ji yunwa ba sai Imam An-Nawawi ya fassara hadisi yace ma'anahu yaj'alu fi quwwata man akala wa shariba Allah ta'ala yana sa min karfin wanda yace ya sha domin da za a ce Allah yana ciyar da shi ne da rana ya shayar da shi shi yasa shi yake zarkewan azumi sai da zai zama bai azumi ba kenan ba in dai yana cin wani abu to zai zama bai yi azumi ba to kaga ba wai ci ba yana nufin ana bashi abinci ya shi ko ai ci ko bashi abin sha ya sha bane a'a Allah yana bashi karfin wanda yace ya sha gobe ma ya sake wayan gari kuma ya samu karfin wanda ya ce sha bai da bambanci da wanda baya azumi to kuma kowannen ku ne haka yana azumin kuma ya zama karfin sa kamar wanda baya azumi yake ku ba iri na bane ni ba irin kuma ne Allah yana ciyar da ni ya sha da ni ma'ana yana bani karfin wanda ya ce sha ko karfin ci da sha malamai suka sake karin bayani suka ce ma'anar wannan saboda manzo sama koyo shi cikin ganawa da Allah yake to ganawa da ubangiji subhanahu wataala da yake ya dauke masa tunanin ci da sha sai har ma abin nan gari abin nan rana ta fadi ma shi ba ya jin wani abu saboda yana ganawa da ubangiji subhanahu wataala har gari ya waye yana ganawa da Allah washi gari a wuni kawai shi wannan abun ya dauke masa tunanin ci abinci ballanta na wannan tunanin ya dame shi shi yasa sai yake dan sai zama da karfin sa to haka nan shi ma yanzu shi wanda ba ma yake azumi na awa 12 misali da wanda yana wasu sungullan sa kuma yana azumi baya tunanin ma ci da sha da wanda kuma shi yake ta tunanin har yanzu ba banci abinci ba azumi nake banci ba ban sha ba ai wahalan su ba ta zama daya ba wanda yasa a ransa bai ci ba bai sha ba yana hararo lokacin ci ya sha to shi yafi damuwa da yunwa da kishirwa amma wanda yake harkokinsa sai kaga shi bai damu da wannan ba ko da harkan duniya ne ballanta na a ce kana tina lahira ko kana ganawa da ubangiji ta'ala misalin wannan da za a ce gari ya waye baka komai har karfe sha ɗaya baka karya ba sai kai ta tunanin ban karya ba fa ban karya ba har azahar har la'asar yau ban ci abinci ba wannan abun sai ya dame ka amma inda azumi kake yi dama baka sa a ranka ba sai kaga ma niman ba ta dame ka ba kila sai can a ƙarshe da yamma sai ka fara jin kishirwa da niman saboda a lokacin ka fara hararo ka kusa ka ci abinci ka kusa kai buɗe baki to wannan tunanin sai ya tar maka da niman sai ya tar maka da kishirwa wani misalin daban da za a ce za ka karya a gida sai ka fito ka buɗe shagonka babu wanda ya zo sayan kaya har azahar za ka ji yunwa ta matsa maka gashi ba ciniki kuma sai ka ji yunwa ta matsa maka kuma kana son ka ci abinci har azahar ba wanda ya zo sai kanka babu kwastoma kana ta tunanin fa ba ciniki sai ka ji yunwa tana damunka kuma dole za ka ce da kuɗi ka je ka saya amma inda tun daga fitowanka aka zo aka nyinyame ka ciniki wannan kawo wannan ka kai ga kuɗi wallahi baka san lokacin da azhar za ta yi ba za ka kai la'asar ma baka jin yunwa ba duk yan kasuwa sun san wannan karfe 4 kai ka manta ma cewa baka ci abinci ba saboda me saboda kuɗi kake karba za ka ce wallahi yunwa nake ji ko na to kaga kenan akwai abun da ya tsinke maka hankali ne shi yasa sai ka manta da ci din ma kawai idan daga bane in kusumomi suka yaye kawai sai ka tuna a ni ba man ci abinci ba kai ku je ku nemo min abinci lazar ta yi lokacin an kusurwami sun dan abun nan to wannan shine galibi ko da za ka jin yunwan ba ta kai ta kawo ba ba za ka dame ka ba ma saboda akwai abun da ka sa a gaba amma in kana tunanin abun to sai ya dame ka to shi yasa halin yan adam haka ne wanda ya ɗauki cin abinci wani abu ne to za ka ga ya fi damuwa da cin abinci yunwan sai ta dinga damunsa saboda in gari ya waye shi tunaninsa ya za a yi ci ko ya sha to kuma zai ga ganin wata dame shi ta addabe shi wanda kuma ya kawo da kansa daga cin abinci shi bai dauki cin abinci wani abu ba sai kuma yunwan bata dame shi ba sai ga san shi bai ko zai ci ma dai kawai zai ci ne amma ba wai irin ya matsunan ne ya shi da damuwa ba a bai sa abun a ransa ba misali ne gaba ya talaka da mai kudi shi talaka bai da kudin yan abinci tunanin to yanzu da rana in tai ya zan yi na ci abinci ba ni da kudi sai ga ganin wata na damunsa in dare ya yi a zan yi na ci sai ka ganin wata dame shi shi ko mai kuɗi da yake da kuɗin sayan abincin sai ka ganin wani bata dame shi ba saboda duk lokacin da ya tashi zai iya saya ko da zai ji ta ba mai tsanani irin ta talaka ba sai ka kawai dai sai abin da sai ka sai wani dan kwaɗayi kwaɗayi haka to sai ka ga kawai zai zo ya ci abincinsa ko da lokaci ya kure masa bai damu ba sai ka ga ya kai karfe 11 bai karya ba ba da damuwa ko 12 ma amma wani ya kai karfe 8 bai karya ba saboda yana tunanin karyawan sai kaga abun ya dame shi har karfe 10 bai samu abun da zai karya ba shi to duka wannan tunani ne yake kara maka wayannan abubuwa ne in akwai abun da kake tunani ba wannan ba to zai rage maka jin yunwan da kuma jin kishirwa to shi yasa manzo Allah sa kuma shi kullu yana cikin ganawa da ubangiji ta'ala na sauraron wahayi yana karantar da sabansa ya zai tina wannan abu ya fada ya tina wannan ya zai ya gyara kaza to sai kaga maninwan bata damunsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni ma'ana yana dauke min tunanin ci da sha sai kuma ya bani karfin mai ci da sha to ku kuma ba haka kuke ba saboda haka za ku yi azumi na tazarcewa kawai in kai da asuba ai da mangariba kawai kai bude baki kuma bude baki ma ina son kai da wuri kuma yanzu a hadisi la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu alfitra wa akhra alsuhur al'umma ta ba su guce ba suna cikin alkhairi matukar sun wato gaggauta bude baki sun jinkirta safu za ku zama karkace cikin alheri kenan wanda da zarar rana ta fadi ya sharuwa shi yafi alkhairi akan wanda sai bayan mangariba ya sharuwa ballanta na wanda sai bayan isha duk dai saboda in Allah ya maka rungumi ya maka sauki to ana son ka bi sauki innallahi yuhibbu an tuta rukhasuhu kama yakrahu an tuta ma'asiyahu Allah ta'ala yana kin wato yana son in yi rungumin abu ka bi rungumin kamar yadda baya son ka saba masa kama yakrahu an tuta ma'asiyahu to shi yasa sai aka ce bude bakin ma ka yi shi da wuri kuma sahur din aka ce kai tasahharu fa inna fi sahur baraka kuyi sahur akwai albarka a cikin sahur kaga ana fadi tar da kai abun zai amfana ba amma kuma ana ce maka akwai albarka a cikin sa menene albarkar sahur idan kai sahur da rana zaka ji baka da matsala wannan albarkan tana binka baka tunanin a yunwa ko wani abu amma in baka yi sahur ba kama kara sun garbe da aka ce wallahi ban yi sahur ba kana tunanin baka yi sahur ba sai ganin wata ta damun ka tana ta damun ka kila ma wanda ya sahur din yaje ya juye abincin gaba ɗayan sa a ban daki ba komai a cikin sa amma shi ba dan kanka sai saboda yana shi bai da matsalan bai yi sahur ba kuma ko da dan kadan zaka tashi kaci sai kaga albarkan sa yana binka to saboda wannan dukkanin sa tausayawa al'umma sannan manzo sama da yayi wisal kuma ya hana ai wannan shi yake nuna khususiyar sa ne wato abu ne wanda wato yake bance shi shi kade ne mai duk abun da yayi kuma ya hana ai to shi a haƙin sa abun nan halal ne ko mustahabi ne ko wajibi ne kai kuma a haƙin ka haramun ne tunda ya hana ka kaga na aka ce naha ne ya hana kaga kenan yin azumin haramun ne duk da akwai sabani wasu malamai sun ce zaka iya yin na kwana biyu na kwana uku ne ba za ka don ya gwada da sabanza suka ce za su iya za ku iya ba za ku iya ba za mu iya suka yi na farko aka wuce aka je aka yi na biyu suka wuce na uku sai suka kasa yi ita to ba na gaya muku ba na ce muku bara ku yi ko suka sha to su wasu malamai sun ce ganin za ka iya yin na kwana biyu amma dai abin da ya fi karkai kai buɗe bakin ma ka yi shi da gaggawa saboda wannan rungume da Ubangiji ta'ala ya yi maka to wannan shi yake nuna mana a sai ba kowane aiki ne in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi za a yi koyi da shi a ciki ba akwai ayyukan da ba a koyi da shi saboda khususiyarsa wato ya keɓance shi kawai ita ko khususiya dole sai akwai dalili in ka ce wannan abu ya keɓanci manzala sa suna shi kaɗai to me hujjanka amma in babu dalili na cewa shi kaɗai aka ba dama ya yi wannan abun to kuma zai zama za a yi koyi da shi domin umumin fadin Ubangiji ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu ai koyi da manzon Allah haka ayyukan sa sai zama wato abun koyi ne in ji ba khususiya ba kuma duk wanda ya dawo khususiya fa alaihi dalil dole ya kawo dalili idan baka kawo dalili ba za ka ce wannan yake bantin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali ya auri Safiya abun nan fajala ita ha sadaqa ya inta ta incin ta shine sadakin ta sai ka ce to ba dama ka yanta baiwa ka aure ta ka sanya yancin ta shine sadakin ta wannan khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai an samu hujja tunda ba dalili to mutun yana da baiwa zai iya yanta ta ce yancin da namikin shine sadakin ki kuma ya aure ta domin za ka kaddara inda sai da ita zai za ta yi 100 shikenan yanzu 100 ne sadaki 100 ne sadaki to amma duk inda aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da kaza to wannan abun akwai hujja ne akan sa misalin sa kaman wannan zarkewan azumi kaga ya yana yi kuma ya hana ai to hana ai shi yake nuna yake bance shi misali na biyu kuma kamar auren mace da ya halatta ya aure mace babu wali babu sadaki babu shaidu wannan shi kadai ne shi me dalilin sa fa ne Ubangiji ta'ala wa mar'atan مؤمنة إن وهب نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمن. الله تعالى يا حلا تمزل سما يا أوري متي مؤمنة إذا تباوى كن تمزل أساسنا سألت وهبتك نفسي نباوى كن أكل إنتي باوى نما قدام ولي كن تباوى كن تا كم بعد يا بعد صدقي وكم كوبا يدو مزل سما أمباش ونن أمباش ونن دام الله تعالى ونن كتيني بند صورة مؤمنة سما أكيسن أورتيان دمزل الله كوبا أسامو إير ونن ديمبا وانجا بيبادة صدقي وبيا بعد صدقي كم amma dai an bashi dama zai iya yi to kaga wannan akwai hujja ne inda a ce babu hujja shi yayi hakan ba a ce shi kade bane to da zai zama da halarta ka aure mace ko da sarki ko babu ko da wali ko babu to amma me shi yayi sai aka ce shi kade ne kaga an nikahu bil hiba kenan na baka kai na yace na aura kenan aure yayi ko kuma ba wali zai iya yi an halarta masa kai kuma aka ce maka ayyu mamra'atin أنكح نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل هسوقه ثم تند تأورد لك أنت بعد إذن ولي أنت بأورين تباتتني أورين تباتتني أورين تباتتني فرقوا جانا هسوقه فذلك أورين تكيبا أولي أكالين كدمتي وأنن كمن دادو ركوه كوكي بابو مغانا بابا وأنن بابا أوري واني حكا نما ذلك ما أنحلت كامسة يا أوري ما تاسم دهدو سبا دهدو shi yasa ya hada tara aure guda tara ya aure mata 11 amma tara ya hada su 13 ya aura ya saki biyu bai tare da su ba sannan ya hada tara biyu suka rasu kafin sa ya rasu ya bar guda tara dukkanin su suna hade dun matan sa ne saboda ubangiji ta lati ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurakunna ya kai manzo sai mun halatta maka dan matan da ka aura inda ka ba su sadaki sadaka kaga mata tara din gaba daya halalle Allah ya halatta masa ne shi yasa haka to me yasa kai ba za kai koyi da shi a wannan ba saboda ghilanu taqafi lokacin da ya musulunta yana da mata 10 ne su ma kawai sai suka musulunta kaga da hudu suka musulunta ba iskali sai 10 suka musulunta gaba daya kaga dun matan sa ne dan idan mace da miji suka musulunta ba sai an sake daura aure ba wancan auren yayi ko da lokacin suna kafure suka yi shi to da yazo ya musulunta kuma ga matan sa 10 sun musulunta manzon sa sai yace masa iqtar arba'an minhunna wa farik baqiyahunna kaza bi hudu daga ciki kai bude sauran a sai manzon sa shi kade ne yake iya inda ya halatta da kawai khilanu sakabi sai a ce kawai shikenan an halatta maka su to kaga wannan khususiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kaga ayyukan manzala ta sama akwai khususiya akwai wanda ba khususiya ba manzala ta sama yayi babu wanda yake na haramu manzala sama ma'asumi ne ba aikata haramu sai dai zama kai haramun aurinka amma wajensa kuma halal ne saboda haka in har ya zama halal aurinsa kai kuma aurinka haramun to sai ka kawo dalili amma haka kawai mutum bai zai ce ai wannan khususiya sane a to ina dalilinka na dalilinka dan khususiya sune kadan manzalla sama an aiko mana shi don mu koyi da shi ne shi sa ayyukan sa nau'i akwai wanda in kai koyi da shi ibada ne za a baka lada akwai wanda in kai koyi da shi haramun ne ba za a baka lada ba akwai kuma wanda alhaki za a rubuta akwai wanda kai koyi da shi halal ne ba lada ba alhaki wanda za yanda yake haramun shine abin da yake na khususiya kamar yadda muka yi misali gashi ibada ne amma kuma shi kadai ne akwai kuma wanda in kai koyi da shi za a baka lada kamar sauran abubuwa irin su salloli irin su aikin haji da sauransu kamar sallan ma an samu yayi nafila bayan sallar la'asar kuma ya haɗe yin nafila bayan la'asar to kai bi halatta kai nafila bayan la'asar sai ce wannan khususiyar sa ne abin da ya shafe shi ne amma duk wanda ba irin wannan ba in ibada ne to ya halatta kai koyi da shi idan malamai sun yi sabani wajibi ne ko ba wajibi bane in ya aikata abu ba fa umurnin sa ba umurnin sa tabbata wajibi ne sai ka samu hujjar da yana ba wajibi bane saboda fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim saboda haka umurnin sa dole ka bi amma ina nufin aikin sa wanda babu umurni kuma kawai ya aikata abu kawai sai mu ce to akwai wanda yake bance shi kai bi halatta maka akwai kuma wanda in kai shi zaka samu lada wajibi ne ko mustahabi, mustahabi ne zance mafi inganci, idan ba a samu umarni ba. Saboda dole zai zama ibada, amma kuma ba zai zama wajibi ba, saboda asali ba abin da waje ba akan tafi abin da dalili ya tabbatar. To kuma babu dalilin da ya tabbatar, in aiki ne kawai zai tabbatar da wajibi ne. Sai yasa idan za ka yi kabbaran harama, in ka yi ka ce ka ɗaga hannunka haka Allahu akbar, to ɗaga hannun shi mustahabi ne ba wajibi ba ne, duma da su yi jima'i, saboda ba a samu umarni da yake ku ɗaga hannu in za ku yi kabbaran harama. Amma kabbaran harama kuma wajibi ne, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tahlilu hattakbir, warware ta kabbara ne, kuma ya koya al-musyu abin haramanta kabbara ne, wa tahrimu wa tasmi, kuma ya koya wanda bai iya sallah ba, yace in ka fuskanci alƙibla kai kabbara, kaga akwai umarni abin nan a cikin sa. In ko wannan kenan, ko kuma ya zama abu ne wanda ya aikata shi al'ada, ba ibada bane, al'ada ne, kai ma sai ya zama halal ne kai shi, amma kar ka mai da shi ibada. Kamar me? Kamar ya kaman sanya tufafi, irin kallon tufafin da manzon Allah ya sa a lokacin sa, a zamanin sa, da zai zama ibada ba, saboda ya samu Larabawa suna sa irin wannan kayan ne, shi ma ya sa. Misali, ya daura zani ya yafa mayafi, so baraka zo yanzu ka ce zaka daura zani ka yafa mayafi, an tambaye ka ya haka, sai ka ce wai ka tabbata sunna ba, a sai baka san sunna ba, kai shi mata dai, kai shi ga mata, kaga in ba aikin haji ne ko umra ba, kada yake wannan ibada ne, kaga sai a ce kai shi ga mata, kuma kai koyo da mata ba halatta. To amma idan kana garin da a al'adan su daura zani ake yi, to ba za a ce ka aikata tarabo ba, ko ba za a ce ka aikata sunna ba. Amma Indonesia sai ka ga namiji ya daura zani, Malaysia haka, Somalia sai ka ga namiji ya daura zani, mata kuma ba su ba ka daura zani, riga da wando suke sawa. To wannan al'adan su ne, halal ne. Amma a nan in ka mana mu, kuma al'adan mu mace ne kawai take daura zani ta fita, in ka daura ka zama dan daudu, haramun ka aikata, sai ka shiga cikin la'anar Allah. La'ana Allahu almutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah zina wa mata masu maza masu kwakwayon mata da mata masu kwakwayon maza. Saboda haka kaga kallon tufafin da maza suna ya daura a al'ada, a lokacin irin sa ake yi, shi yasa ya sanya shi. Haka nan rawani, maza suna ya sa rawani, saboda Larabawa suna sa rawani a wannan zamani. A yanzu ya halatta ka sa, tunda manzon Allah ya sa, ya halatta ka sa, amma kar ka ce sunna ne sa rawani, a al'ada ne. Sai dai sifa ce ta kamala, in ka sa a matsayin ka da limamin juma'a za ka ƙara kurji, amma kar ka tabbata shi ka ce kar ka sunnanta shi ka ce sunna ne so sa rawani. To wani kalar rawani, wani iri, kowane kowane ne da al'adan su, irin yadda suke sa rawani su. Sannan akwai abin da ya aikata shi jibilla, wato yadda Allah ya ɗabi'ance shi, dama dole yi wannan abun, to shi ma ba zama ibada, amma ya halatta ka yi shi, kai lalura ne ma kila ka yi shi. Kamar bacci, manzon Allah yana bacci, yanzu Allah za a ce bacci sunna ne? Manzon Allah sama yana cin abinci, yana jin yunwa ya ci abinci, yana jin kishiwa ya sha ruwa, sai cin abinci sunna ne ko shan ruwa? Har na ma suna yi, wanda ba musu yi ba. Amma al'aka akwai siffan da manzon sama ya zo da shi na sanya tufafi, in ka sa wannan siffan ka ɗabbaka sunna. Kamar siffa, kamar a ce karka bar tufafin ka yana jan ƙasa, karka sa jan ya zo ƙasa fari, wannan kaga siffa ce. Sannan abin da ya shafi ci, sai a ce ka ci da hannun dama, ka yi bismillah, ka ci gabanka, yan guda musabbihillah, kul bi yaminika wa kul bima yalika. Manzon Allah ya karanta Amr bin Salama, ya koya masa wannan sunna. Sai in ka ɗabbaka wannan sunna, sai ya zama me, ka samu lada ta wannan ɓangaren, ko ka kasa cikin ka uku, kashi ɗaya abinci, kashi ɗaya numfashi, kashi ɗaya ruwa, kashi ɗaya numfashi. كفي ابن عدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا مالة فصلص لطعامه وصلص لشرابه وصلص لنفسه. فإن كان كادبك سنة وكتد ياطوءك كوي دون كتد يوا يأتي سنة وكا تنصبنا كتا مات سكين كلوك حتى تكي سكنا تنصنك يوا كاكا لا كاكاك وجد أوري يأتي تونن سيبن كاي سنة دون كتد يوا وكوين دا أباني وانده زي بول سكين ساكا كبابوان ساكا با kaga shi halal ne abin da, amma kuma bai dabbaka sunnan cin abinci ba. To irin wannan sai dai siffofin su zama sunna. Ko ruwa, kar kai numfashi a cikin ƙwaryan ruwan, ko ana son kai numfashi uku ne, in ka sha ka sha sai ka cire sai kai numfashi, ka sake sha ka cire ka sake sha sai kai numfashi, kaga wannan daki dakin da ka bi din wannan tsarin shi kuma sunna ne, amma shan ruwa ba za a ce masa sunna bane. Mun fahimta. Sai kuma buɗe baki, shi kuma wani lokaci aka za aka ce to ka ci in ka ce ka tabbaka sunna, in ka wuce wurin ko baka tabbaka sunna. So amma akan kansu irin wayannan abubuwan da jibilla ne, in ka gaji ka huta, manzon sama in ya gaji yana hutawa, sai ka gaji ka zo kana hutawa, aka ce me kake kace sunna? A'a, wannan ai ɗabi'ar ka ne ta saka haka. Inna Allah ahli sika ne, in ka gaji kana buƙatar hutu sai dai in baka samu ba. Amma ka zo ka kishigi da kan gado ko ka bude AC kana shan iska kana hutu, ka ce a sunna nake tabbakawa? A'a, kana dai shan iska, kana dai hutawa. Mun fahimta. Akwai kuma abun da ya yi shi tawafuƙan dacewa ne, kamar yana cikin tafiya sai iso gindin wata bishiya, sai ga tana da inuwa, sai ya zauna ya ce bari in ratse in huta a gindin bishiyan nan. To ba za ka ce kuma in tafiya ta kama ka za ka tafi Makka ko wani gari ko ɗai, sai to bari in huta wannan bishiyan, manzon sama ya huta a gindinta, bari in huta a gindinta in ɗabbaka sunna. A'a, ya halatta dai ka huta, amma huta a gindinta ba sunna ba ne, don ta dace ne da wata bishiyan ne daban. Manzon Allah ya ji ya gaji yana buƙatar hutu zai tsaya, ko kuma ya shiga garin Makka hudu ga watan Zulhijja lokacin da zai aikin haji. To ba za ka ce sunna ne a shiga garin Makka hudu ga watan Zulhijja ba, kowa duk alhadai su shiga. A'a, wannan ta dace ne ko ɗaya ga Zulhijja ka je, ko a cikin Shawwal ma ka je, ko Zulƙada, ko takwas ga Zulhijja, ko tara ga Zulhijja, duk ɗaya ne. To irin waɗannan dukkaninsu ya halatta a yi su, wasu za ka samu lada, wasu kuma halal ne. Aƙalli shai dai duk abin da manzon sama ya yi in ba kususiya ba ne, to halal ne, don ba a aikata saƙon Allah. Halal ne ka yi koyi da shi. In kuma ya keɓance shi ne, to kai ka aikata haramun ne, amma shi kuma yi wannan abin halal ne a wurinsa, ko ibada ne ma zai samu lada. Amma ayyukan manzon sama gaba ɗaya babu na yarwa, babu na yarwa. Sai dai a ce wannan ya keɓance shi ne karkari. Shi ya sa Sharafuddin Umridi ya waƙe abin da wannan ya faɗa, mai sunansa Abdulmalik Al-Juwayni, Imamul Haramain. Babul afali fi afqalu taha sahibi shari'a jami'uha mardiyatun badi'a wa kulluha imma tusamma qurba fata'atum aula fafilul qurba min alkhususiyati haythu qama daliluha ka waslihi siyama wa haythu lam yakum daliluha wajab wa qila mawqufun wa qila mustahab fi haqqihi wa haqqina wa amma ma lam yakun bi qurbihi yusamma fa innahu fi haqqihi mubahun wa fihi aidan lana yubahu wa in aqarra qawla ghayrihi ju'il ka qawlihi kadha ka filin qad fu'id wa ma jara fi aslihi thumma tala alayhi in aqarrahu falyuttaba. So da ka aikon manzal sama ka bayan su abun yarda ne, an yarda da su. In yi aiki ko ya zama ibada ko ya zama ba ibada ba, idan ibada ne ko ya zama ta keɓance shi, shi kaɗai yake yi, ko kuma ya zama kowa zai iya yi, wanda kowa zai iya yi ko ya zama wajibi, wasu ko sun ce sunna ne, zance mafi inganci sunna ne, mustahabi ne. In kuma abun ba ibada ba ne, idan ya aikata shi a haƙƙinsa halal ne, mu ma a haƙƙinmu halal ne. Idan wani magana a gaban manzon Allah sai suna sai da ke dan me za ka yi wannan maganan ba, to kamar ma manzon Allah ne ya yi ta. Idan ta al'ada ne ya halatta kai wannan maganan, idan ibada ne kuma ya zama ibada. Kamar da ya ɗago daga rukuwa ne ya ce hamdan kasiran tayyiban barakan fi, sai zama ibada. Hiran da yake da sahabbansa kuma kaga magana ce ba abin nan hiran ta duniya, sai zama ya halatta, tunda an faɗa a wurinsa bai ce haramun ba ne. Idan abu aka zo aka aikata abu a gabansa bai hana ba, to ya halatta wannan abun. In ibada ne ya zama ibada. Kamar yanzu an ci gamo a gabansa, bai ci ba, bai ce kar a ci ba, me yasa baka ci ba? Yace fa inna laysa min ta'ami qawmi fa inni ajidu nafsi afu. Manzon Allah yace mutane na al'adan garin mu ba a cin gamo, ina kyaman gamo, amma sai bari aka ci, to kaga cin sai ya zama halal. An ci doki a gabansa bai ci ba, yasa aka zudda naman jaki, yace halal haramun ne, amma doki kuma ya bari aka ci amma bai ci ba. To tunda ya bari aka ci doki, ya halatta a ci naman doki. Amma da bai ci ba kuma ya nuna bai nuna cewa haramun ba ne, idan da ka ci da karkaci duk ɗaya ne, sai yasa cin naman doki ba sunna ba ne. Na abin nan na saniya da akuya ma ba sunna ba ne, da na kaza wanda aka yi ittifaqi halal ne, bare wanda aka yi sabani. In kaga dama ka ci, in kaga dama ka bari. Idan al'adan garin ku ba a ci ka ci, aka zo aka yi ta wujifanka, aka kama ka, aka ɗaure ka, kai ka jawa kanka. Yawa, don neman suna ne ko ba haka ba ne? Neman suna ne a ce ya ci doki yana so ya nuna yana da ilimi ko wani abu. So kaga in nama kake so kila na saniya ya fi daɗi, ko na akuya ya fi daɗi, kuma ya fi sauƙi, in za ka saya. So saboda haka ba sunna ba ne. To wannan su ne ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hadisi na gaba. Wa an abi qatada al-harith ibn rifi'in radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inni la aqumu ila as-salah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'a as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashqa ala ummati wa ala ummihi muttafaqun alayhi. Wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito shi, ingantacce hadisi. Wa an abi qatada, daga abu qatada shine al-harith ibn rifi'i, sunansa kenan, radiyallahu anhu, Allah da shi, kale shi, kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inni la aqumu ila as-salah, ni nakan tashi zuwa ga sallah, wato nakan tsida sallah, wa uridu an utawwila fiha, kuma ina son in tsawaita sallah, ne wasa baina doguwan sallah, amma fa asma'u buka as-sabi, sai in ji kukan yaro. Ka san mata suna zuwa masallaci, kuma akwai yara, to sai ji yaro yana ta kuka, yace fa atajawwazu fi salati, sai in takaita sallah na, shine fa atajawwaz, sai in takaita sallah, ni ko da ina son ne doguwar kira'a, sai in gajeruwar kira'a, dogon ruku'u da sujjada sai in gajeru, me yasa? Karahiyatan ashqa ala ummi, domin kai in matsa wa mahaifiyarsa. Idan yaro yana kuka aka tsawaita sallah, ita Allah Allah take a gama don ta je ta ba danta nono. Manzon Allah sai sama sai takaita domin a gama da wuri. Kaga wannan ma tausayawa al'umma ne. Yasa idan kana jagorancin sallah, mutane suna rahana, to sai ka takaita, sai ka lura da maslahansu. Ko kuma ya zamana ana ruwan sama, misali sallan Juma'a. Kana sallah ana ruwan ana ruwan sama. Idan huduba ne, sai ka takaita. In an zo sallah ma ka takaita sallah. Amma ba ana zubda ana ta ruwa kamar da bakin ƙwarya, mutane suna kan titi, sai kuwa kana cikin masallaci kana jin ruwa, kuma sai ka tsawaita ka ja doguwar kira'a, ko shakka babu wannan ka cutar da mamunka, inda manzon Allah ne sai sama da bai zai tsawaita ba. Yasa wani limami da yayi yana ana gamawa, mamu suka yi ta a kansa kamar da su buge shi, kamar da su buge shi, saboda me? Saboda ya cutar da su. Haka in ana tsananin rana, shi ma sai ka takaita kira'a, huduban ma ka takaita ta, domin me? Domin ka tausayawa al'ummanka. Wani da ya tsawaita huduba, duk a garin naka yau ina wannan yake gaya muku a Jimeta, ya tsawaita huduba awa ɗaya da wani abu, ga rana ana tashi da aka ce sahu, ana tashi mutane sai suka dinga faduwa kawai, da yawa mutane suka fadi, tun daga ranar ba sake bashi ɗanin limancin Juma'an ba, dama ɗanawa yake yi dakatar da shi, saboda kaga wannan ba maslaha. Wawa ce gari kuma da wata Juma'a da ta zo, kuma sai zo yana kare kansa, kuma wa ai ya sani, ya san tsakaitawan sunna ne, amma akwai hikiman da yasa ya tsawaita, akwai hikiman da ta sa na tsawaita, wai na zai gamsar da mutane, kuma wai akwai wata hikima da shi malami ya sani, ba lallai kai ka sani ba, so da haka akwai hikiman da malamai suka sai sa na tsawaita, to ka tsawaita mutane na faduwa, kuma kaga babu hikima a ciki, menene hikima ne? To da manzon Allah ya sama takaitawa zai yi, shi yasa addini nan addini rahama ne. Manzala sa sama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dun tausayawa al'umma aka aiko manzala sa sama, to ka kuma kar ya zama baka tausayawa, baka tausaya al'umma. Wannan hadisi yana nuna manzala sa sama mai tausayawa al'umma sane, shi yasa ranar alkiyama zaka ji yana ummati ummati, al'umma ta al'umma ta, har sai an bashi ceton al'umman nasa kafin hankalin sai kwanta, kamar yadda zuwa hadisin shafa'a, hadisin ceto. Hadisi na gaba, wa an Jundub ibn Abdullah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يتلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يتلوه من ذمته بشيء يجرحه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وانا حديث عند جندب بن عبد الله رضي الله عنه الله يجزيه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح من صلى صلاة الصبح duk wanda ya sallan asubahi fa huwa fi zimmatillah, yana cikin amanar Allah, yana cikin amincin Allah da lamincin Allah, kar ka kuskura ka taba shi. Fala yatalubannakumullahu min zimmati bi shay, kada Allah ya neme ku da wani abu na lamuninsa, ya lamunce wani ya bashi amana, kai kuma ka zo ka masa ta'addanci, Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar alkiyama, kar ka kuskura ka taba wanda ya sallan asuba. Fa innahu man yataluhu min zimmati, domin duk wanda Allah ya neme shi bi shay'in da wani abu min zimmati, daga lamuninsa da amanansa, ya zama ya ce amanan ya keta wannan dokan ya cutar da wanda ya sallan asubahi yudrihu ubangiji ta'ala zai riske shi thumma yukubbuhu sanne kibar da shi ala waje akan fiskan sa fi nari jahannama a cikin wutar jahannama duk wanda ya taba wanda ya sallan asuba a masallaci Allah zai kibar da shi a cikin wutar jahannama akan fiskan sa takataka wanda shi zai nuna maka muhimmancin sallan asuba muhimmancin sallan asuba kuma dukan wanda ya sallan asuba ba mutum ne wanda zaka walakanta ko ka zuddi jinin sa ko ka taba shi ba eh duk wanda ya taba musulmi masu sallah sallan asuba to akwai tsaka akwai tasa tsakanin su da Allah subhanahu wataala Allah ta'ala zai kama shi wani abu ya faru da sayyidina Umar sayyidina Umar yana sallan asuba aka kashe shi mai Allah suka kashe shi yana cikin sallan asuba da cewa kafiri ne wanda ya kashe shi Abu Lu'lu'a al-Majusi kaga ya taba wato ainihin zimman Allah ya taba ainihin wato lamunin Allah to amma take aka kewaye shi aka ainihin kashe shi sannan wanda yake shi ya kashe kansa shi wanda ya kashe sayyidina Ali shine aka sa shi akan go aka kewaye shi Abdurrahman bin Mujim sannan kana aka kashe Malik Jafar shi ma yana sallar asuba kamar yadda aka kashe sayyidina Umar aka zo yana cikin sallar asuba aka kashe shi wannan mutane mun tabbata ubangiji ta'ala bai zai tsale su ba Allah ta'ala shi ya san wani irin mataki ya dauka akan su don manzon sa ya ce duk wanda ya taba wanda yake sallar asuba to ya taba amanar Allah Allah ta'ala bai zai tsale shi ba ko shakka babu Allah ya musu hukuncin da ya ga dama yayi musu sawa'un an gane su wani ne suke wannan ta'addancin ko ba a gane ba amma dai sun gamu da gamon su suma sun gamu da gamon su to ballanta na wanda suke zuwa suna tada bumabumai a cikin masallaci ana sallan asuba ko ana sauran salloli daga ba dan ta'addi irin wannan mutane suna sallah suna ibada ka zo ka tar musu da bom ka kashe su ko ka bude musu wuta kuma da sunan addini wanda yafi ma ba da haushi shine ya zama da sunan addini ba da sunan ta'addi ba to duk wanda haka zai gamu da Allah subhanahu wataala wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin sallan asubahi da kuma cewa duk wanda ya sallan asuba babban Allah ne mutumin kirki duk wanda yita a masallaci a cikin jami'i ba abin da za a taba bane hadisi ya inganta a cikin sahihi muslim da bukhari da muslim manzo sai ya ce walau ya'lamu an-nasu fi an-nida'i was-saffi al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alayhi da mutane za a ce yau ba za su samu daman su kira sallah ba za su samu daman sahun farko ba an yi cincirindo sai aka ce to sai dai ayi kuri'a da sun san muhimmancin kiran sallah da sahun farko za su yadda ayi kuri'a din ko za ka samu ka kira sallah ko kuma ka shiga sahun farko sai ya ce walau ya'lamuna ma fi tahjiri lasabaqu ilai da sun san muhimmancin sammako a sallah ka zo da wuri a sallah da sun yi rige-rige zuwa ga sammako a sallah walau ya'lamuna ma fi al-atmati was-subhi la'atawhuma walau habawan da sun san muhimmancin zuwan sallan isha jam'i da sallan asubahi manzon sa yake da sun zo ko da suna rarrafe ko da jangin da sun zo saboda muhimmancin zuwan sallan asubahi shi yasa sallan da tafi kowace nauyi a wajen munafikai tace sallan isha da sallan asubahi shi yasa kuma take da muhimmanci shi yasa da aka rasa sallan azhar sai ka ji abun da sauki amma ce baka samu sallan asubahi ba in kai mu'mini ne sai abun ya dame ka to da ka sallan asubahi da sallan isha salloli ne masu muhimmanci hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana lahu fi hajati wa man farraja an muslimin qurbatan farraja allahu anhu بها قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه هنا حديث دغا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما الله يجدس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول من زال تسمع ايات المسلم اخو المسلم مسلمي دم ومسلمين اقول يوم وانت كان مسلمي دم مسلمي لا يظلمه باقي ظالم تيشي با اي براك ظالم تيشي دم وانك با sai idan an zalunce shi ka kawo masa dauki ko la yasaluna akahum hina yandubuhum fi naibati ala ma qala burhana idan dan uwanka ya ibu yace ka kawo masa dauki to su larabawa ko hujja ma ba sa tambaya za su kawo masa dauki su da ka ba za ka zalunce shi ba wala yuslimuhu, kuma ba zai mika shi inda za a zalunce shi ba, ba zai mika shi wajen wanda zai zalunce shi ko kuma wanda wato ainihin zai cutar da shi ko ya mika shi zuwa ga abokin gabansa ba. Wannan yace man kana fi hajati akhihi, duk wanda ya damu da bukatar dan uwansa, kana Allahu fi hajatihi, Allah zai damu da ya masa bukata. Ku duba wannan abun mana, ku ba shi mana, duk wanda wato ainihin ya damu da damuwar dan uwansa, yana son bukatar dan uwansa, to Allah ko zai jidinci al'amuransa ya biya masa bukata. Wanda ko bai da hasada wa dan uwansa musulmi shi yake da wannan, kada kana son ci gaban dan uwanka kamar yadda kake son ci gaban kanka, kana ma iya kokari yanda bukatar dan uwanka za ta biya gurgudu yanda zaka iya, to Ubangiji ta'ala shi ma sai ya damu da bukatarka, sai ya dinga biya maka bukatunka. Sai yasa za ka ga wasu bukatunka suna biya albarkacin damuwa da damuwan yan uwanka, albarkacin taimakon yan uwanka da kake. Wa man farraja an muslimin kurbatan, duk wanda yayi wa musulmi bakin ciki, farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah, Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira biha, da sababin yaye wa dan uwansa musulmi da yana bakin ciki. Damuwa ta damu dan uwanka musulmi, sai kai kokarin yanda zaka gusar masa da wannan damuwan gurgudun yanda zaka iya, to Ubangiji ta'ala kuma sai gusar maka da bakin cikin lahira. Wa man satara musliman, wanda ya rufa musulmi asiri, yayi laifi, wanda inda za a bayyana mutuncinsa zai zube, sai kai shiru baka tona masa asiri, baka masa nasiha, satarahu Allahu yawmal qiyama, Allah zai rufa masa asiri ranar alkiyama. Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi. Wato duk abun da kai na alkhairi wa dan uwanka musulmi, Ubangiji ta'ala sai maka irin wannan, saboda aljaza'u min jinsil amal, kuma ko daga jinsin wato ainihin ayyuka ne. Almuslimu akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne. Wato dole ne ka ji a ranka cewa dukkanin musulmi yan uwanka ne, in dai kai musulmi ne, saboda Allah ta'ala ya riga ya hada yan uwantaka ta imani tsakaninka da su. To da haka dole ka ji kana son dan uwanka mumini, wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, mu'mine maza da mu'mine mata shashin su masu jibintan al'amuran shashi ne, shashin su masoya shashi ne, kuma ko da suna kashe juna sai ya sa akwai fada tsakanin su, har yanzu dai akwai wannan yan uwantakan bata gushe ba. Saboda Ubangiji ta lati, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtadalu fa aslihu bainahuma, idan jama'a guda biyu mu'minai suka nemi su kashe juna, ko yi sulhu tsakanin su, kaga ka mace su mu'minai, da wanda yake son ya kashe dan uwansa da wanda za a kashe, dukkanin su yan uwan juna ne, kuma dukkanin su masu imani. Allah ta'ala a can gaba yace innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, mu'minai yan uwan juna ne, ku yi sulhu tsakanin yan uwanku, da wanda yake kisan da wanda ake kashewan, dukkanin su yan uwan juna ne. Wattaqullaha la'allakum turhamun, ku ji tsoron Allah domin a tausaya muku. Sannan ko da ya riga ya kashe ɗayan, har yanzu dai da wanda ya kisan da wanda aka kashin, har yanzu yan uwan juna ne. Sai sa Ubangiji ta lati, allazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباء بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله تعالى يقول لك إيماني أن وجدت مك قصاصي دنگني دو إن aka kashe duk wanda ya kashe wani da gangan to ya rama, amma shi takobi ya rama ya kashe dan uwansa, ya kashe wanda ya kashe masa dan uwa, in da ne ya kashe da a kashe shi, idan ba a kashe ba a kashe ba, in mace ne ta kashe mace a kashe, in namiji ne ya kashe mace ko namiji ya kashe namiji, duk a kashe su. To Ubangiji ta'ala ta faman ufiya lahu min akhihi shay'un, duk wanda aka masa afuwa dangane da haƙin dan uwansa, aka ce an maka afuwa, yan uwan suka ce sun yafe maka ba za su kashe ka ba, ka biya diya, to fattiba'un bil ma'ruf, wajen neman a biya din a bi ta hanya mai kyau, wa dan ilahi bi sa, in zaka biya kai ma ka biya ta hanya mai kyau. Kaga aka ce min akhihi, daga dan uwansa, gashi ya kashe shi kuma aka ce dan uwansa ne. Har yanzu akwai yan uwan taka ta musulunci a abuna tsakanin su. Wani hadisin manzo sama ce, wa kunu ibadallahi ikhwana, ku zama bayin Allah yan uwan juna, bayin Allah yan uwan juna. To daga cikin abun da ke nuna yan uwan taka, wannan hadisin ban fassara shi daidai ba, wa kunu ibadallahi ikhwana, ku zama yan uwa ya ku bayin Allah. Ibadallahi nan ya ibadallahi yake nufi, wato ya ku bayin Allah ku zama yan uwa, ba na nufin ku zama bayin Allah yan uwa ba, ai kana bata wasa bata nasaba ga sunaye guda biyu, guda ɗaya take. Saboda haka ibadallahi ma'anansa ya ibadallahi ne, zamu zo kan hadisi. to idan kun zama ƴan uwa ko ba za ku zalunci juna ba ba za ka zalunci dan uwanka ba idan akwai ƴan uwantakan a tsakanin ku kamar yadda ubangiji ta ala haramta zalunci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu ya ku bayina na haramta muku zalunci na haramta kaina zalunci kuma na sanya zalunci haramun a tsakanin ku kar ku zalunci juna kar ka zalunci dan uwanka ittaqu zulma fa inna zulma zulumati yawmal qiyamah ku ji tsoron zalunci zalunci duhu ne ranar alkiyama kar ka zo da jini dan uwanka zalunci ne kar ka ci dukiyar dan uwanka zalunci ne ba da yardansa ba sannan kar ka ci mutuncin dan uwanka zalunci ne wanda su wace inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun da jinanenku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku ku ci wa juna ko ku zubar wa juna ko ku kashe juna duk Allah ta'ala bai yarda da wannan ba kuma yana kore ƴan uwantaka irin ta musulunci kuma idan ka zama azzalimi to ba za ka gama da duniya lafiya ba don Allah ta'ala ba barin zalunci duk azzalimai ubangiji ta'ala yana jarraban su kuma akwai addu'a ma azzalimi wanda za ta kama ka sai sa manzo sake cewa ittaqidawat almazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakanin ta da Allah to Allah ya isan da ake jawo maka kawai ya ishe ka ka zalunci wannan ya ce Allah ya isa wancan ka zalunce shi ya ce maka Allah ya isa ina za ka gama da duniya lafiya lafiya wajen kana da iko shi sai ya ce la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fazulmu masdaruhu yufdi ila an-najm tanamu aynaka wal mazlum muntabihun yadu alayka wa aynu Allah lam tanam kar kai zalunci ko da kana da iko don zalunci zai kai ka zuwa ga nadama kai kana zuwa kai bacci ne amma wanda ka zalunta yana nan yana addu'a wani ma cikin dare zai take ce ya Allah kamin maganin wani Allah kamin maganin wani Allahumma kfinihi bima shita Allah kamin maganin sa da abinda kaga dama sai kaga bala'i da masifo kawai suna hawanka saboda ka zalunci wani aka abun na tahza ubid du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana addu'a kana wasa kana zaluntan mutane kana dauka addu'o'in su ba wani uba ne sai kaga addu'an ta kai ka tabaro masifa da bala'i suna hawanka galibin mutane suna rasa kwanciyar hankali a rayuwarsu ta duniya da sababin wato munanan addu'o'i da bayin Allah suke a kansu kuma sababin sa shine zaluntan su da suke yi sai ma ba za ka zauna lafiya ba tunda ka hana wani ya zauna lafiya sannan wala yuslimu kar ya mika shi zuwa ga abokin gaban sa ka san in ka mika shi za a zalunce shi sai ka tanga zaki ko ce gawa ne tangawa ne kashe shi zai yi ko dukan sa zai yi ko kwace masa dukiyar sa zai yi sai culi amma irin zuwa yake nan informa din da suke na masu kidnapping mutum yana tingari waye yana tuna wani yana mika shi a zo a kama shi sai wane lokaci kaza yake dawa lokaci kaza to ka sani cewa Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar kiyama wannan babu yan uwantaka ta musulunci ga wannan duk wanda zaka tuna a ha'ince shi ko a zalunce shi ko a kashe shi ko a masa ta'addanci ko a kwace dukiyarsa wallahi kai azzalimi ne kuma baka nuna yan uwantaka ta musulunci ba da haka abokinka shi ne wanda zai kiyaye maka alfurmanka wanda ba zai yarda a zalunce ka ba in wani na gaba da kai ma to yana gaba da wancan mutumin wani ne yake sadiqi man yuqasimuni humumi wa yarmi bil adawati marramani wa yahfazuni idha ma qittu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani abokina masoyina dan uwana shi ne wanda yake riba bakin ciki na tare da shi in na shiga cikin bakin ciki to shi ma ya shiga cikin wannan damuwa din duk wanda yake gaba da ni yake so ya gaba na to kuma zai gaba da shi idan bana nan ina kare min mutunci na idan na shiga halin katani kai na rayuwa idan nazo zai bani mafita ko da dukiyarsa ko da shawaransa ko da karfinsa wannan shine abokantaka kuma ita ce ƴan uwantaka ta wato ainihin musulunci saboda haka musulmi dan uwan musulmi ne ba zai mika shi zuwa ga wanda zai zalunce shi ko cikin wata musifa ba sai za a zo a riwayan Tabarani wala yuslimuhu fi musibati nazabi ba zai jefa cikin musifa ba ka zo cewa ga wuta na ce sai ka angiza mutum a cikin wuta ko ka tura shi inda za a je a rufe shi da duka ko ya je fadi ko ya ji ciwo ka ta mika shi zuwa ga musiba to idan kai haka ka walakanta shi ko Allah ta'ala bai zai yarda da wannan ba sai za a riwayan Muslim wala yahqiruhu ba zai walakanta dan uwan sa musulmi ba ya sabi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim ya isi mutun sharri ya walakanta dan uwan sa wato ainihin musulmi to da ka dan uwanka musulmi kar ka walakanta shi ka daraja shi ka girmama shi kar ka so abinda zai cutar da kai idan ka tausaya masa kamar sai irin wannan mu'amala sai ubangiji ta laji tausayin ka sai kaga ka samu fita sai ga Allah yana kare ka a cikin al'amuranka saboda kariya da kake ba dan uwanka musulmi. Fil hadisi baqiya ko sauran sharhin hadisi amma lokaci yayi sai rana ta insha Allah za mu karisa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.